السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikakken yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana wannan yammaci na Asabar daren Lahadi 29 ga watan Al-Muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 27 ga watan 8 miladiya shekara 2022 amma Allah cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake hada mu a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi a wannan gari na Wara domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin Ahkamul Jana'i na al-allama Muhammad bin Salih na al-allama Muhammad Nasiruddin Albani Allah madaukakin sarki yayi masa rahma idan ba manta ba muna a karkashin matsala ce ta 128 nan matsala ta 128 yana bayani ne akan waɗansu abubuwa ko kuma waɗansu abubuwan da za a fahimta a cikin hadisin da muka yi magana na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa kare kashin mumini bayan ya mutu kamar kare kashinsa ne ba a lokacin da yake rayi to sai malam ya fito da waɗansu fa'idodi ko kuma abinda za a fahimta a cikin wannan hadisin muna cikin bayani na ɗaya cewa shine hurmatin nafsi kabri muslim haramcin tuna kabarin musulmi saboda hakan zai bayi zuwa ga karya masa kashinsa sai in dalili ne na shari'a ta sa za a tuna mun yi bayani waɗannan dalilan ba ɗaya har inda malam yake kawo cewa yana daga cikin abin mamaki za a ga waɗansu hukumomi kuma hukuma ma ta musulunci amma ba sa damuwa da wannan alhurman da hadisin ya yi bayani a kan kare kashin musulmi bal ma za a ga a samu makabarta a ce an tada makabartan za a zo a fitar da ainihin gawacin da suke ciki bal ma in ka dubi yadda za a yi aikin ma aiki ne ba a cikin natsuwa ba, aiki ne wanda ba yadda za a yi a ci ba a ƙarya kashin wani mumini ba a ciki. To ya ta kawo bayani cewa yana daga cikin abubuwan da suke kawowa na dalili cewa domin ƙoƙarin tsara garuruwa ko tsara birane. Bala ya ƙoƙari nuna cewa wannan magana kawai suka yi akan haka, ma ba hakikanin abun in ka dube shi sai ka ga ba wai magana ne na raye birane ba ko raye ga ko tsara garuruwa ba. A ya kawo misalin cewa mutane za su mutu, za a je a sa su cikin kaburukansu, su waɗannan da suka mutu ba za a ɗauke, ba za a mutunta su ba, ba za a dubi alhurmarsu da shari'a ta ba su ba, amma abubuwan da suka bari na kayan tarihi sai ka ga sun fi su daraja a wurinsu. Duk yadda tsari gari ya zo a makabarta, za a tayar da wannan makabartan, za a yi duk abin da za a yi, amma da irin wannan tsarin zai zo ya bi ga wani abin da gwamnati ta ce gidan tarihi ne ko wani abu na tarihi ne wanda bai ɗaguwa sai in an rusa shi, to sai ka ga wannan tsarin da aka tsara sai ka ga dole an karkatar da shi ba don komai ba, don a bar wannan gidan tarihi ko a bar wannan wani dutse na tarihi don kada a taɓe shi. Amma su waɗanda suka bar gidajen da ake cewa na tarihi, waɗanda suka bar waɗannan duwatsun da ake gani na tarihi ne, su kuma ba a yi musu irin waɗannan mutuntawa. Inda suke kwance, duk abin da ake son a yi na tsari za a tayar da su ba tare da lura da ainihin alhurmansu ba. Ya ce wannan babban abin mamaki ne wanda da yawa za ka yi ta ganin hakan na aukuwa ƙwarai da gaske. Da kuma abu na uku da ya kawo shi ne cewa tsarin da ake makabarta da aka sani na gari, wanda za a zo a tayar da wannan makabartan a kai shi can nisa ila kilomita 5 ko 10 a nisanta shi da mutane, wanda wannan gaba ɗaya ma alheri da ke cikin ziyartar makabarta zai kucewa da yawa daga cikin mutane, ba za su iya zuwa su yi tafiya dogon tafiya da ya kai kilomita 10 saboda ziyarar makabarta ba. Yake dukkan waɗannan abubuwan shi ana shi gani yana ganin kuskure ne ake yi akan haka. To bayan ya tattaro dukkan waɗannan maganganun gaba ɗaya, to sai yake cewa shi dai kuma yana inkarin cewa ana yi ne saboda ainihin tsara garuruwa ko tsara birane da sauransu. To a ƙarshe dai sai da yake cewa za mu tashi inda yake cewa wal hamilu ala hadhihi muhalafat, yake cewa abin da ya kai ke sa hukumomi su kai ga wannan ainihin abubuwan da suke na saba wa ainihin shari'a, fi ma'ata kaidu, malam yake cewa akan abin da ni nake kudurtawa, innama huwa taqlidu al-a'mali la'uruba al-madiya al-qasira, yake cewa abin da yake gani dalilin da yasa suke yin haka ba komai bane sai kokarin koyi taklidi, kuma mummunan taklidi ma, taklidin da za ka rufe ido kai ta bin mutum ba ruwanka da ya yi daidai, ba ruwanka da ya yi kuskure, kawai kai ta bin sa haka nan kawai. To waɗannan hukumomin da ake ganin hukumomi ne na musulunci, babban matsalarsu, babban abin da ya ja su haka shi ne rufe ido da suka yi, suke koyi da ainihin arna, la a ainihin turawa waɗanda suke arna ne kawai saboda ainihin abin duniya da dai sauransu suke koyi da su akan hakan, wannan shi ya ja su akan hakan, wannan shi ne babban dalilin da ya sa suke hakan. Su musulmai ne ga abin da addininsu ya ci, ga yadda addininsu ya baiwa waɗannan gawaki alhurma da mutunci da kuma ya ce a kiyaye waɗannan alhurman, amma saboda ƙoƙarin koyi da ainihin taklid ko kuma koyi da ainihin turawa waɗanda suke kafirai ne, ya sa ba su damu ba su saba ma abin da addinin su ya ce, saboda su daɗaɗa ma waɗannan ainihin arnan, su daɗaɗa ma waɗannan turawan baki ɗaya. Wannan shi ne بالك التي تريد أن تقضي على كل مظهر من مظاهر الإيمان بالآخرة وأن سوى أن تراون وأن كافران ببن منفس ببن أبن سكيسو شين أوائجري سنغما دكان واني علامة دزي نونا علامة إيماني دلاهرة dukkan wani abin da zai sa kai imani da lahira sai sun kawar da shi a misali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa kai ta yawan ziyartar makabarta saboda ziyartar makabartan zai tunatar da ku me lahira to ire-iren waɗannan abubuwan da za su tunatar da al'ummar musulmai lahira yana daga cikin manufansu su kawar da shi a bankasa ta yadda babu wani alama da zai nuna haka balle kai yadda da cewa ma akwai lahira duk wata alama da za ta nuna cewa akwai lahira da zai tabbatar maka da zai sa ka yadda cewa akwai lahira din sun suke su yi kokarin su kawar da wannan alama ya kasance babu shi gaba daya wa kullu ma yuzakkiru biha da dukkan wani abin da zai tunatar da kai lahira to su suke su kawar da shi gaba daya walaysa huwa mura'atul qawaid as-sihhiyya kama yaz'amun kuma ba wai kamar yadda suke rayawa bane cewa kokarin kiyaye lafiya bane kokarin ainihin kiwon lafiya bane duk ba shi bane duk yana da abin da suke kawowa na yin waɗannan abubuwan gaba daya ana yake cewa duk wannan ba shi bane ala ce walau kana zalika sahihan da dai abin da suke faɗa cewa suna yin haka ne saboda ƙare lafiyar mutane saboda tsara birane ko kuma ƙare lafiyar mutane da hakan gaskiya ne wa ai labadaru ila maharibat al-asbab allati la yashqa aqlu fi darariha yake cewa aida sun gaggawa nan take sun je sun rusa dukkan abubuwan da duk wani mai hankali baya shakkan cewa waɗannan abubuwan suna cutarwa abubuwa ne masu cutarwa da da gaske ne da sun yi kokarin sun rusa waɗannan abubuwan da sun hana irin waɗannan abubuwan gaba daya mana yake cewa mithlu bai'il khumuri wa shurbiha misalin sayar da giya da kuma shan giya din su karan kansu sun tabbatar da cewa shan giya na cutarwa to da da gaske suke sun suke ainihin su kare lafiyar mutane to da sun yi kokari sun hana waɗannan sayar da giya da sun hana ainihin shan giya amma da yake abin da suke faɗa ba shine hakikanin al'amari ba kaga ba su yi haka ba kawai su manufarsu menene zai tunatar da kai lahira wace alama ce za ka gani kai imani da lahira su shi ba sa son sa saboda haka kokarin suke su kawar da shi gaba daya ba abin da ya shafi makabarta da sauransu walfisk walfuju fatkanci da ake yi fili fajirci da ake yi fili da da gaske suke kokarin kare lafiyar mutane ne kokarin kare mutuncin mutane ne da sun yi kokarin sun kawar da waɗannan abubuwan ala ikhtilafi ashkalihi wa asma'ihi tare da ainihin mabambantan sunaye da waɗannan fajircin da faskancin ke ɗauke da shi da kuma ainihin sunaye daban-daban ba'admu ihtimamihim biqada'i ala hadhihi almafasid mana yake cewa rashin mai da hankali wurin kawar da waɗannan banna da ake yi a bankasa ɗauki misalin ga zinaci ga shan giya ga liwaɗi ga abubuwa da yawa waɗanda su sun tabbatar da cewa ba abin da suke kawowa sai cuta da da gaske suke da sun mai da hankali wurin kawar da waɗannan abubuwan gaba ɗaya amma rashin mai da hankali wurin kawar da waɗannan abubuwan ma'ana al-mafasid az-zahira waɗannan abubanna wacce suke zahiri wa sa'iyum ila izalatin kulli ma yuzakkiru bil akhirah da kuma kokarin da suke hubbasar da suke yi na kokarin kawar da dukkan wani abin da zai tunatar da kai lahira wa ibaduha an ayunihim yake cewa da kawar da shi daga idanun mutane kada ma su ga abubuwan da zai tunatar da su lahira shi yasa za a tayar da makabarta za a kai shi nisa ba za a aje shi kusa da gari ba da sunan cewa kokarin kare lafiyar mutane kokarin ainihin taimakawa mutane da sauransu alhali manufar ita ce kada a sanya muku makabartan kusa ku yi ta zuwa ziyartar makabartan da kaga kabari ka san cewa me lalle akwai lahira wannan ita ce manufa ainihin gare su amma suke laɓewa da cewa kokarin tsara garuruwa ne kokarin kare lafiyar mutane ne shi yasa suke waɗannan abubuwan gaba daya amma manufan shine kokarin mantar da ku duk abin da zai tunatar da ku lahira, kawar da shi daga ainihin idanuwanku. Wannan shine manufansu. Malam yake cewa akbarud dalil ala anna alqasd hilaf ma yaz'amuna wa yu'linun, yake cewa wannan shike nuna cewa lallai abinda suke rayawa cewa shine manufarsu, shine dalilin da yasa suke wa'annan abubuwan. Lallai wannan babban dalili ne da yake nuna cewa a sabanin haka ne, sabanin abinda suke rayawa ne, sabanin abinda suke bayyanarwa ne karara cewa shi yasa suke irin wa'annan abubuwan gaba daya, sabanin sa ne. To amma su shugabannin ainihin wa'anda suke su musulmai ne, maimakon su lura da irin wa'annan abubuwan, ba sa lura, sai su yi kokarin koyi da wa'annan arnan da sunan tsara garuruwa da sunan kare lafiyar mutane da dai sauran irin wa'annan abubuwan. Ba su san kaddara ma da cewa saboda tsara garuruwa ne, saboda kare lafiyar mutane ne, ba su san hasaran da aka yi akan irin wa'annan abubuwan ya fi muni ba bisa ga ainihin matsalar da za a samu idan suna nan wurin ba. Kawar da wa'annan makabartan, a zo a kwashi gawakin musulmai muminai, kawai a zo a sa greda, a zo a kwashi wannan wurin gaba daya, ba a damu da ainihin al'ummar wa'anda suke kwance wurin ba. Wannan abu ne wanda yake hasaran da ake yi akan wannan aikin da ake yi ya fi muni bisa ga abin da su suke bayyanarwa cewa shi ne dalilin da yasa suke yi. Ba ne ce wa ma takinnuhu suduruhum akbar, wannan abin da suka bayyana kenan, abin da ainihin zukatan suke koye da shi na makirci akan wannan al'umma na musulunci, to ya fi muni ma, ya fi girma kwarai da gaske. Yanzu wannan kaɗan kenan daga cikin aibobinsu, kaɗan daga cikin abubuwan da suke bayyanarwa kenan. To da za ka samu abin da ke cikin zukatansu, abin da suka koye wurin kokarin halakar da wannan al'umma musulmai, to da ya fi wannan girma kwarai da gaske. To amma abin mamaki shine shugabanni wa'anda suke da sunan wakiltar musulmai duk ba sa lura da irin waɗannan abubuwan. Duk abin da aka jefo musu daga America, abin da aka jefo musu daga Faransa, abin da aka jefo musu daga Ingila da ina ne, duka sai su ga cewa wannan ba ma bincike, kawai haka yake gaskiya ne. Saboda haka wannan misali ne ainihin kawai malin ya kawo, abubuwa da yawa suna na kawo su waɗanda kwata-kwata manufa shine kawai mai shine a cutar da musulunci, kada a bari musulunci ya tafi yadda ya kamata. Yanzu dubi misali, shekara nawa ne aka yi aka ce aka samu ƴancin kai a wannan ƙasa, amma duk wani abin da ke da alaka da addini an kasa ainihin mai an kasa canza shi. Dauki misali, abin da ake faɗa shine cewa ba ma ko ba a faɗa ba ka gani zahiri, amma bari mu ɗauki yadda ake faɗa ɗin cewa ake yanzu Najeriya kaso 75 musulmai ne. To ta yaya za a zo a ce kaso 75 musulmai ne? To kenan har a majalisar ma haka yake. To amma babban abin mamaki, abu guda da yi wannan sandan na majalisa an kasa ainihin kawar da shi. Kuma babban aibin da yake ciki, kowaye kai idan ka zo wurin sandan nan ka'ida ne sai ka yi masa wannan ainihin ne, sai ka sunkuya masa. To tunda musulmai suka fi yawa a wurin, me yasa ba za su kawar da waɗannan abun ba? Na 'yan majalisunmu, me yasa ba za su kawar da wannan abun ba? Wannan abun ya saba wa addininsu, yana ainihin cin karo da addininsu, me yasa ba za su kawar da shi ba? To abubuwa ne wanda suke da zaran ka kai wurin, to shi kenan kai baka da ta cewa, kawai duk abin da aka ce shi kenan ka yarda. To wannan illa ne kwarai da gaske, bai dace ainihin shugabanni su kasance haka ba, bai dace ba a ce waɗanda suke wakiltar ainihin musulunci kasance ainihin yanayinsu ba kenan. Ya kamata duk wani abin da za su yi faɗa a kansa, abu na farko da su yi faɗa a kan wannan ainihin sandan mata. To haka dukkan irin waɗannan abubuwan suna nan da yawa, in aka shiga turo maka su, aka shiga bayani a kansu, za ka ga abubuwa ne waɗanda suke masu yawa kwarai da gaske. Za ga karshenta ana cewa 75 su ne musulmai, amma musuluncin kawai na suna ne kawai, musuluncin kawai na ainihin baki ne kawai, amma ɗabi'un musuluncin da abubuwan da musuluncin ya zo da shi kwata-kwata gaba ɗaya ainihin babu shi gaba ɗaya an kawar da shi. To babban illar da aka yi mana kenan, babban matsalar da muka samu kanmu a ciki kenan. Allah maɗaukakin sarki ya kwato mu. Wannan shine abu na farko da malam ya kawo cewa abin da za a fahimta kenan cikin wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. Abu na biyu sai malam yake cewa abu na biyu da za a fahimta annahu la hurmatu li'izami ghayr mu'min. Yake cewa babu wannan alhurman ga wani kashi wanda ba na mu'mini bane. Duk wani wanda ba musulmi ba to kashin sa bai da wannan alhurman. Da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a karya shi to bai da wannan alhurman. Malam yake cewa li'idabati al'azmi ila al-mu'min saboda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya idafa ya dingina ainihin kashin da ake magana zuwa ga kashin mu'mini, cewa ƙarya kashin mu'mini bayan ya mutu tamkar ƙarya kashin sa ne yana rayu, kaga aka idafarsa ga ainihin mu'min bi qawlihi azmul mu'min ba na ainihin kashin mu'mini. Fa afada anna azmul kafir bi abinda zamu fahimta na anna azmul kafir cewa kashin kafiri laisa kazalika shi ba haka yake ba, don ka ƙarya shi ba za a ce ainihin ne ka saba ma wannan hadisin ba, wannan baya daga cikin abinda hadisin ya kawo. Wa qad ashara ila hadha al-ma'na hafiz bil fath, malai yake cewa Ibn Hajar yayi ishara ga wannan ainihin ma'ana a cikin ainihin littafin sa Fathul Bari bi qawli, inda yake cewa da ya kawo wannan hadisi yake cewa yustafadu minhu anna hurmatul mu'min ba'da mautihi baqiyatun kama kana fi hayatihi. Sai yake cewa abinda za a fahimta a cikin wannan hadisin anna hurmatul mu'min cewa al-hurmun mu'mini ba'da mautihi bayan mutuwarsa baqiyatun yana nan wanzajjiya kama kana fi hayatihi kamar yadda yake a raye, yadda yake da matsayi, yadda yake da mutunci, yadda yake da alhurma a lokacin da yake raye, haka ma bayan mutuwarsa. Mutuwarsa ba za ta sa ainihin a ce shi kenan wannan alhurmar da yake da shi, wannan mutuncin da yake da shi, wannan ƙalin da yake da shi baya da shi ba bayan ya mutu. A ko da bayan mutuwarsa yana da wannan alhurma. Shi ma ne yake cewa abu na hurko kenan, ma'ana Ibn Hajar yake cewa abu na hurko yana daga cikin abin da za a fahimta a cikin wannan hadisi. Sai ce wa min zalika yu'rafu al-jawab, a nan za a gano ainihin ansan da za a bayar ala su'alin alladhi yataraddadu ala alfinatin kathirin min at-tullab fi kulliyati at-tibb. Yace da nan za ka san ainihin ansan da za a bayar a tambayar da yake kai kawo a halsunan ainihin ɗalibai waɗanda suke karatu a ainihin mai kulliyati at-tibb, ma'ana ainihin faculty of ainihin medicine kenan. Abinda suke suna yawan jefo tambayoyi dangane da haka, menene tambayan da yake cewa wa huwa hal yajuzu qatl al-izam li fasihha wa ijra'i at-tajribat at-tibbiyya fiha, cewa yana halatta mutum ya kare kashi saboda gudanar da wani ainihin bincike da za a yi akan wannan ainihin kashi a matsayin mutum na dalibi ko a matsayin mutum na likita, yana halatta haka. To da yawa ɗaliban da suke karatun likitanci sukan yi ta yawan jehowar malamai irin wannan tambayoyi. Akan zo da ainihin ne wurin bincike na yaya kashi yake ko menene ke gudana a cikin kashin, zai bayu cewa sai mutum ya karya kashin. To wannan me hukuncin wannan karya kashin da ake yi? To da yawa ɗaliban likitoci kan ta wannan tambayoyin. Sai malam yake cewa to jawab amsa shine la yajuzu zalika fi izamil mu'min, in dai ka shine na mu'mini to hakan bai halatta ba, in dai ka shine na mu'mini to bai halatta ba. Saboda haka a matsayinka na dalibi likita, to idan aka ce ainihin kashin mu'mini za a kare ko da bayan mutuwarsa ko da gawansa ne, to ga tabbatar da cewa wannan bai halatta ba, wannan haramun ne in dai na mu'mini ne. Sai malam yace wa yajuzu fi ghayriha, amma in dai ba na mumini ba ne, kafiri ne, to ba laifi don ka karya kashin. Don ka karya kashin wannan ba laifi ba ne a kan haka. Malam yake wa yu'ayyiduhu ma yati fil mas'alati taliya, wagga matsala da za mu shiga matsala ta karshe ita ce matsala ta 129, zai ƙara fito da abin gili kuma zai ƙara bayani a kan abin sosai-sosai a kan haka. Amma dai abinda ake magana shi ne cewa in dai kashi na mumini ne to bai halitta ba, amma kashin da yake ba na mumini ba to wannan ba laifi don ka karya shi. Ba laifi an sa ka gudanar da bincike akan kashi to sai ka samu kashin wanda ba na mumini ba, musulmi ba ne, kafiri ne, da shikenan wannan sai ka ƙarya shi kai duk abin da zaka yi da shi a matsayinka na musulmi a matsayinka na dalibi wannan ba kai laifi ba ba kai wa shari'a laifi ba babu laifi akan haka ina ne laifin yake shine kashin mumini saboda haka idan zaka yi aiki akan kashin to zai kai kokari bincike na harko da zaka yi tukun kashin waye kashin mumini ne ko ba na mumini bane in na mumini ne to a matsayinka na musulmi kai taka tsantsan ka nisanci wannan abin amma idan na kafiri ne wannan babu matsala a kansa wannan shari'a ba ta hana maka wannan ba saboda matsalar tana ta ta'allaku ne ga ainihin kashin mumini ba kashin wani wanda ba mumini ba to sai matsala ta 129 malam yake cewa wannan matsala ta 129 wa yajuzu nafshil quburil kuffar ba laifi bane don a tona ainihin kaburka ainihin me kafirai da annahu la hurmatu laha saboda ba su da wani alhurma kama dalla alaihi mafhum alhadith as-sabiq kama yadda hadisin da ya gabata yake nuni akan sa wa yashhadu lahu hadith Anas bin Malik radiyallahu anhu qala abinda ma zai yake tabbatar da haka ke karfafa haka shine hadisin Anas dan Malik inda yake cewa qadima an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam madinata bana abinda zai kara tabbatar maka da cewa shi don a zo a yaye inda za a samu makabarta na kafirai ne a zo a yaye gaba da ko greda ne za a zo a kwashe su a kai wani wuri da sauransu wannan ba matsala bane wannan babu laifi a kansa muna magana ne akan ainihin makabartan muminai makabartan musulmai amma makabartan kafirai wannan ba matsala bane a kansa shine yake cewa abin da ke tabbatar da haka shine hadisin Anas bin Malik yake cewa qadiman nabi sallallahu alaihi wa sallam madinata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo madina فنزل على اعلى المدينه في حي يقال لهم سي سوكا اكن تودو inda yake tudu ne na Madina a wani unguwa da ake cewa Banu Am bin Auf sunan unguwan kenan anan ya sauka fa aqama fihi 14 layla sai da ya kwana 14 a wannan wuri summa arsala ila bani Najjar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ya aika wa Banu Najjar ya kira yace a zo da su sai ce su zo faja'u sai suka zo mutakallidil suyuf suna rataye da takubbansu ma yake cewa Anas yake cewa ka anni anzuru ila annabi sallallahu alaihi wa sallam kai ka ci gani yanzu ina ganin kallon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ala rahilatihi akan abun hawansa wa Abu Bakar radifahu Abu Bakar kuma ainihin yana bayan sa bana yana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dauko shi a bayan sa bana suna haye akan dabba guda da manzon Allah da kuma shi sayyidina Abubakar yace wa mala' min bani Najjar hawlahu ga ainihin manyan mutane na Banu Najjar ke waye da shi ata bi fina'in haddi fi da yazo wani hili na Abi Ayyub yazo ainihin kofar gida ko kuma ainihin wani hili na Abi Ayyub wa kana yuhibbu an yusalla haythu adrakatuhu as-salah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana son yayi sallah duk inda sallah ta riske shi wa yusalli fi marabid al-ghanam kuma yana salla a inda ma ake daure ainihin awaki da tumaki da sauransu wa kana ya kasance amara bi bina al-masjid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni da a gina masallaci fa arsala ila mala'in min bani Najjar sai tura sako zuwa ga ainihin manyan mutane na Banu Najjar fa qala sike cewa ya Banu Najjar ya ku Banu Najjar saminuni bi ha'ifakum kusayen mani da ainihin wannan gonan naku ma'ana gonan ku saminuni kusayen mani da shi daga saman saminuni kusayen mani da shi yake cewa haza kusayen mani da wannan gonan naku da kudin ba'in biya ku kudin sa qalu sai wa'annan Banu Najjar suka ce la wallahi la natlubu samanahu illa lillah illa ilallah yake cewa ba ma neman kudin wannan ainihin musanyan wannan hilin ko kuma wannan gonan sai ga Allah madaukakin sarki ma'ana za su bayar da shi saboda Allah ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai ba qala sai Anas yake cewa fa kana fihi quburul mushriki shine muhallil shahid a wannan gonan ko a wannan hilin akwai kaburukan mushrikai a cikin wannan gonan akwai kaburukan mushrikai a ciki wahar ga kuma ainihin rusassun gidaje da irin gidajen da suka fara rushewa din nan a wannan hilin wanahal ga kuma dabinai a wannan hilin gaba daya ga kaburukan mushrikai ga wa'annan rusassun gidaje ga kuma nahal wa'annan dabinai ba amara annabi sallallahu alaihi wasallam muhalli shahid sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bada umarni akan wa'annan kaburkan bi quburil mushrikina fana bashad cewa a tone su gaba daya a tone wa'annan ainihin kaburukan gaba daya a wannan wuri a tone kaburukan gaba daya a fitar da su thumma bil harbi fasuyat sai umarni wa'annan gidajen da suka fara rubushewa din cewa a narkar da su a daidaita su da kasa gaba ki daya wa bin nahli faqutiya sai umarni da cewa ainihin dabinon kuma su kuma a sassare su gaba daya to bayan ya bada wannan umarnin kuma ai wannan aikin akan haka aka tona wa'annan ainihin kaburukan da ke wurin aka ainihin sare dabinan da ke wurin sauran gidajen da suka fara rushewa kuma su aka karkare aka rusa su gaba daya aka labor din su da kasa gaba daya saboda ana son a yi masallaci a wurin sai ke cewa fasaffun nahli qiblatul masjid sai aka dauko wa'annan kusuran dabino din da aka sassare sai aka yi layi da su aka jera su ta bangaren alqibla na inda za a yi masallaci waja ala adadiyatuhul hijara adadiya shine gefe gefin sa dama da hagu kenan sai aka sanya ainihin mai duwatsu a can ta wurin alqibla na masallacin inda za a yi masallacin sai aka jera wa'annan dabinan da aka sare nan kuma adadiyatuhu ma'ana gefe gefin sa sai aka sanya ainihin duwatsu a wurin sai kasance ta bangaren alqibla na masallacin wa'annan kututtarin dabino ne da aka sassare gefe-gefen kowa ainihin masallacin inda aka kewaye aka shaya za a yi masallacin gefe-gefen sa kuma duwatsu ne waje alu ya kalo na safara sai sahabbai suka kama zuwa suna ta tunda suna ɗauko duwatsu a je a tugo wani dutse a zo a kawo a tugo wani dutse a zo a kawo haka suke yi wahum yartajizun suna ainihin arrajiraj wani nau'i ne na ainihin mai suna wannan aikin suna da dan rera waɗansu baitutuka ɗinsu arraj shine nau'i ne na ainihin baiti cewa suna ɗauko waɗannan duwatsun irin ana aiki din nan mutum don ya samu nishaɗi yana aiki yana dan rera suna dan rera waɗansu baitutuka nasu wannabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana tare da su wa huwa yaqul da shi ma sai ya kama rera nashi aidin baitutukan wa huwa yanqulul laban lokacin da yake dauko tubali shi ma yana rera nashi aidin wakan shi baitin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baitin da yake rera yake cewa haza himalu la himali haibara haza abaru rabbuna wa aqharu allahumma la khaira illa khaira al-akhirah faqtil lil ansari wal muhajira haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarirawa bana haza himal wannan guziri ne la himal haibara ba kaman guzirin haibara bane menene guzirin haibara shine dabino don kana son dabino mai kyau to sai a haibara saboda haka duk waɗanda suka je haibara a wannan lokacin babba abin da suke yin guziri da shi shine mai wannan dabino din kaman mu ma nan a kasashen mu a nan zaka ji idan wani ya je gari kaza to abinda kake sa ran ya samo guziri a wurin kaza ne in an zo ainihin garuruwan da yake ainihin bakin ruwa kaman mu nan duk wanda yaje can ainihin tudu me ake sa ran ya zo da shi guziri shine a dai kifi to a wannan lokacin su ma haibara saboda sun shahara da dabino in kana son dabino mai kyau sai haibara to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa haza himal wannan guziri ne ma'ana wannan aikin da suke yi guziri ne la himali haibara ba kaman ainihin guziri na haibara bane wanda ke dabino ne ainihin kawai aza abaru rabbina wannan shine da'a ga ainihin ubangijin mu wa aqharu shine kuma mafi tsarki a wurin ainihin mai ubangijin mu wannan aikin da suke sai ke cewa sai ke addu'a allahumma ya allah la khaira babu alheri illa khairal akhirah sai alheril alheril lahira ma'ana dai yana nufin wannan aikin da suke aiki ne na lahira babu wani alheri da yake wannan da Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan saboda ainihin ya tsima mutanen da yake tare da su fa sahabbansa da sauransu sai ya ci gaba cewa faqir lil ansari wal muhajira ya Allah ka gafarta wa ansar mutanen Madina wal muhajira da kuma ainihin mutanen Makka waɗanda suka yi hijira da waɗanda suka yi hijira da wurare daban-daban to haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarira waɗannan ainihin baitutuka amma musulmi muhalli shahid anan umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil quburil mushrikina fana bashad cewa ya umarni cewa a tona waɗannan kaburukan ainihin mushrikai din a fitar da su a kai su wani wuri sai aka fitar da su a wannan wuri ana ce wa fi riwayati min hadisi Aisha amma yadda baitin yazo a hadisin Aisha radiyallahu anha hadisin da muka kauna Anas ne amma a hadisin Aisha an samu bambancin lafazi a wurin waɗannan baiti cikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rera daga cikin a hadisin Aisha mamakon Allahumma la khaira illa khaira akhira a can yana cewa ne ainihin Allahumma inna ajra ajra akhira ya Allah lada dai kai shine ladan lahira farhamul ansar wal muhajira ya Allah kai rahama ga ainihin mutanen Madina da kuma ainihin muhajirai waɗanda suka yi hijira a hadisin Aisha yadda baiti yazo kenan amma a hadisin Anas yazo ne Allahumma la khaira illa khaira akhira faqfir lil ansar wal muhajira abin da yazo kenan bane ce akhrajahu shaykhan Buhari da Muslim sun fito da wannan hadisi wa ghairihi ma da makamanci su yin hadisin Anas daga hadisin Anas wa siyaku lahu wannan siyakin nashi ne wal Buhari Imam Buhari ya zuri shi min hadisi Aisha daga hadisin Aisha wa ma baina qausaini min hadisihi min hadisiha da abin da ke tsakanin ainihin qausi guda biyu na a cikin ainihin me hadisin sa wa kad ukhrijatu hadithaini fi samrul mustaqab wa kad kharajtu hadithaini fi samrul mustaqab yake cewa da wannan hadisi na Anas da wannan hadisi na ainihin Aisha yake cewa malam yake cewa duk na fito da shi a cikin littafi ya fito da shi a cikin littafin sa wanda ake cewa as-samrul mustaqab qala hafiz fil fath hafiz ya fada a cikin ainihin fathul bari ma'ana ibnu hajar as-qalani yace wa fil hadisi jawazu at-tasarruf fil maqbaratil mamluka yace a wannan hadisin yana nuna mutum yana iya tasarrufi a makabarta wanda yake mallakar ta ce kai ne ka bada hilin aka yi makabartan to bayan dadewa an babbinne mutane a cikin makabartan ya dauki dogon lokaci an yi tabbatun makabartan ba a binne mutane kuma a ciki to ba laifi bane don ka sayar da shi ko kai wani tasarrufi da shi bilhibba da hanyar kyauta da wurin a yi duk wani abin da za a yi da shi walbai ko ma ka sai da wurin tare da cewa makabarta ne an bimbinne mutane a ciki to amma kila an ɗauki dogon lokaci yanzu ya kai lokacin da ake tsammani duk wanda ke cikin wannan kabarin yanzu ya rududduge ya zamo ƙasa gaba ɗaya ba wani alamarsa an kai ga wannan lokaci da shi ke dan ba laifi ba ne ka sai da wurin ko a yanka fulo-fulo ainihin fegi kenan ko kuma ainihin duk abin da za a yi wurin ba laifi ba ne kai haka ko ka ba da kyautar shi ko ka sai da wannan ba laifi ba ne wa jawazi nafshin kubu da risa da kuma ainihin tona waɗannan kaburrukan da suka riga suka dade suka rufi a wurin idan lam takun muhtarima idan dai ainihin kaburrukan ba masu al'umma bane kaman kaburrukan mummunai da sauransu wa jawazu salati fil maqabirul mushrikin ba laifi bane inda dama makabartan mushrikai ne aka fi dagawan su a gina masallaci a wurin kuma a yi sallah a wurin wannan ba laifi bane akan haka ba da nafsiha bayan an tona gawace an fitar da su dama suna a wurin sai aka tona gawakin sai aka fitar da su gaba daya to ba laifi bane a gina masallaci a wurin mun ji masallaci ne farko da manzo Allah ya umarni a gina kaga ga irin wannan wurin aka gina shi wa ikraji ma fiha da fitar da abin da ke ciki wa jawazu bina'il masajid fi amakinha kuma ya halatta a gina masallaci a wannan ainihin wurin malam yace wa hadha akhiru ma wafaqa Allah ta'ala li jam'ihi min ahkamil janaiz wannan shine kokarin abinda Allah madaukakin sarki ya bada dama yasa na samu ainihin hadawa da abin da ya shafi ainihin ahkamul janaiz wa subhanaka allahumma wa bihamdik sarki ya tabbata gare ka ya Allah da gode maka ashhadu an la ilaha illa anta ina shaidawa babu wani wanda ya cinci abota mu sai kai astaghfiruka wa atubu ilaik ina neman gafaranka ina tuba gare ka ya kammala wannan ainihin aiki ne a 1 ga watan 7 shekara ta 1373 aka gama wannan aiki gaba daya wanta tabyiduhu an fito da shine zuhrul ahad ranar lahadi daidai lokacin azhar 19 ga watan 4 1382 walhamdulillahi rabbil alamin to kaga wannan bangare na hukuki ki ga nawa ga littafi dama yace ahkamul janaiz wa bida'uha to yanzu an gama da ahkamul janaiz yanzu me rage za a yi shine me bida'uha yanzu abinda za mu kama daga gobe insha Allah shine bid'o'in da ake samu akan ainihin abin da ya shafi jana'iza shine abin da zamu tashi gaba, amma abin da ya shafi hukunci hukuncin jana'iza, cewa kaza hukunci kaza ne, kaza bi halatta ba, kaza haramu ne, menene, duk wannan an riga an gama da shi. Abin da za a jin ne wa'ansu bid'o'i ne ake samu a ciki, insha Allah da gobe abin da zamu ci gaba da shi kenan, da fatan Allah ya taimake mu. Na'am. Da.